محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. دعوك السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 4 ga watan 5 shekara ta 1420 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina, wanda ya dace da yammaci na 6 ga watan 8 shekara ta 1999. Don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Umdatul Ahkam na Abdul Ghani, kuma wannan shine darasi na 5. Idan ba manta ba, jiya babin da muka shiga ciki shine babul mashi على الخفين, babin da yake yin magana dangane da yin safa akan huffi ko abin da yake kama da huffi. Mun karanta hadisin farko a cikin wannan babi, shine hadisin Mughira ibn Shu'bah. Yau kuma zamu tashi a hadisi na biyu cikin babin, wanda shine hadisi na 22 kuma a cikin littafin gaba daya. Malaka al-hadithu thani wal 20. عن حذيفة بن اليمان قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. وانا كنا حديث ناشر عند بيوتك وانا للتاسي عن حذيفة بن اليمان انكر قودك حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفة ابن اليمان كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ما كفن كي تارد عن نبي سيراد أمن سن الله ستبت قريه أشكي حال تفيا فبالا لرورة كاما ستبولي دعك يجي بولي وتوضأ يكمي الولاء ومسح على خفيه يكمي شافا أكم خف سقد بي ملك مختصر وتحديث يأتر هكتو amma ya takaice mana shi daidai kalmar da ta shafi babin da muke magana a kai, wato kalmar wa masaha ala khuffaihi, wato annabi yayi alwala ya kuma yi shafa akan khuffinsa. Littafin kamar yadda muka faɗa tun farko darasin farko cewa hadisin da duk zai kawo hadisai ne waɗanda Imamul Bukhari da Imamu Muslim suka yi ittifaqi akan su. To amma akan samu kasawa ta dan adam, wani lokaci ya kawo lafazin da Imamu Muslim ne kadai ya ruwaito ko Bukhari kadai ya ruwaito. Daga cikin su akwai karshen wannan hadisin maganar wa masaha ala kufaihi, maganar cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabala wa tawadda'a, wannan da Imamu Bukhari da Muslim sun ruwaito, amma wa masaha ala kufaihi Imamu Muslim kadai ya ruwaito banda Bukhari, amma dai hadisi ne wanda ya inganta. An gane ku? To wannan hadisi na nuna mana matsaloli kamar haka. Matsala ta farko, ko matsala ta farko cikin masail fiqhiyya, mashru'iyyatul mashi ala al-khuffayn fi as-safar, shar'antuwar yin safa akan huffi lokacin halin tafiya. Wa muddatul mashi ala al-khuffayn wal imamati fi as-safar 3 ayyamin bila liha, tsawon lokacin da aka yarjewa matafiyi ya rinka yin safa akan huffi shine tsawon kwanaki 3, ko safa akan rawani shine tsawon kwanaki 3. Kamar yadda muka faɗa tun jiya, ɗaya daga cikin sharuɗa da ake kulawa da su dangane da shar'antuwar yin safa akan huffi ya zanto lokacin da ka sa huffin kana da alwala. To sai alwala ka tawarware za ka sake wata, to ba sai ka cire huffi ka wanke kafar ba sai ka yi safa akan huffinka. To idan halin zaman gida ne za ka fi moriyar haka ɗin har tsawon yini da dare, ma'ana salloli guda 5 na yini. Alal misali da asuba ka yi alwala ka sanya huffinka, azhar ka yi alwala za ka canja alwala ba sai ka cire huffi ba sai ka yi safa a kanka, haka la'asar, haka magariba, haka isha'i, ka ci moriyar wannan yinin da kuma dare. Wace gari idan ka tashi koda ba janaba a kanka ba za ka ce ba tunda na kwana da huffi a kafata bari in sake yin safa, to asuba kuma dole sai ka cire huffin ka wanke kafarka. Dan tsawon lokacin da aka baka dama a matsayinka na mazaunin gida shine dare da yini, amma a halin tafiya kuwa zaka ci wannan moriya har tsawon kwana 3, wato yini 3 da dararen su. Kun gane wannan da kyau? Yini 3 da dararen su. Wannan ke nuna zaka yi sallah ɗaya har nawa? 5. Yayin da ka tashi da asubahin yau a halin tafiya ka yi alwada sai ka sanya huffi a kafarka, azhar ta zo ta yau da la'asar da magariba da isha'i duk zaka yi safa ne akan hufi. Haka gobe tun daga asuba har dare duk safa akan hufi. Haka jibi tun daga asuba har dare duk safa akan hufi. Ko ba haka ba? Idan ka tashi gatafa sai ka sake sire kafa kuma ka wanke ta. Kwanaki guda uku da dararen su a halin tafiya. Yini ɗaya da dare ɗaya a halin zaman gida. Kun bayyana wannan da kyau? Wa muddatul masjidil muqim yawmun wa layla. Mala yace tsawon lokacin da aka bayar da dama ga mazaunin gida shine yawmun wa layla. Yini ɗaya da kuma dare ɗaya. Wato idan ka hada su ne awanni 24 kenan. An gane wannan da kyau? Wato awa 24 kenan ga mutumin da yake mazaunin gida. Arba'un wa 20 sa'a. Yahsubu ibtida'uha ko yuhsabu ibtida'uha fi safari aw al-habri min sa'atil masjid ala asahil aqwali. Wannan wata mas'ala ce isharar zuwa gare ta, amma isara zuwa ga zancen da yake shine mafi inganci cikin zantukan malamai. An ce zaka ci moriyar wannan gara fata har tsawon kwana uku da dararen su, yini uku da dararen su idan kana cikin halin tafiya. Dare ɗaya da yini ɗaya idan kana cikin halin zaman gida. To daga wani lokaci lissafin zai fara? Shine suka ce lissafin zai fara ne daga lokacin da zaka fara safa akan hufin, ba daga lokacin da alfajir din wannan ranar yake tuba. Alal misali, da safe da ka tashi kai alwala ka sa hufi a kafarka, to zaka fara lissafi daga wannan ne har kai wannan sallolin guda biyar. Amma idan a ce da safe da ka sa da kai alwala baka sa hufi ba, da azhar sai kai alwala sai ka sa hufi, kaga zaka fara lissafi daga yau ce, daga azhar ne har zuwa kenan asuba. Wannan dai sallolin zaka kirga guda biyar sai ka same su. Haka yin a halin zaman a halin tafiya ne ma abin da zaka yi kenan. Nabiyu al-maswa ala al-khuffayn ba'da al-wudu'i min al-bawl wa thabata al-maswa ala al-khuffayn wa ala al-imamati min kulli hadathin asghar. Cikin wannan hadisi mun fahimci cewa ana yin safa kan hufi guda biyu ba'da al-wudu'i min al-bawl, wato bayan mutum ya yi alwala tun farko, min al-bawl idan bawli ya kama shi alwala ta warware, wa thabata al-maswa ala al-khuffayn wa ala al-imama. Safa akan hufi ya tabbata, haka safa akan rawani ma ya tabbata, min kulli hadathin asghar, sakamakon dukkan wani kalamin kari da ya faru. Kalamin kari duk abin da bai kai janaba ba, bai kai jinin haila ba, bai kai jinin biki ba, duk abin da ya faru cikin al'amuran da ke walwale alwala, kaman bawali, kaman fitowar mazi, duk wannan kananan kari ne. An gane ko? Karamin kari kenan shine hadathun asghar. Shine idan ya faru to zaka yi, idan ka tashi saki alwala sai kai safa kan hufi. Amma idan babban kari ne sai faru, aka gaba maganar hufi, dan wanka za ka yi gaba ɗaya, kaga dole kai ka cire hufi kai wankan ki. Mun yi magana akan safa akan rauni tun kwanakin baya lokacin da muke cikin durusan baya idan ba ku manta ba, dan haka kuka ji babban mai ta magana ba akan sa. Fi ahadith kathira, wannan ya tabbata ne cikin hadisai masu yawa, amma al-hadathul akbar al-mujibul ghusl, malace babban kari wanda yake wajabta wanka kal janabati, kamar janaba masalan, fala yakfi fihi al-mashu ala al-khuffayn, safa kan hufi baya wadatarwa, wala ala al-imamati, safa kan rauni baya wadatarwa, balla budda min al-iktisal, dole sai mutum yayi wanka. Amma al-jabiratu, amma bandeji fa, ka ji rauni sai ka je aka sa maka bandeji aka nade kafarka, an sa magani aka sanya tsumma aka nade kafarka, ko aka sanya plaster aka nade kafarka, kuma wannan wurin da ka ji rauni gaba ce daga cikin gaban alwala, imma hannu imma kafa, inda ake wankewa a cikin hannu ko a kafa shine raunin ya shafa. To idan ka zo ka wanke inda babu rauni, dole sai ka yi shafa akan wannan tsumman da ka daure raunin da shi, sai ka yi shafa akan wannan plasta da ka dora akan ciwon da ka ji, ko ba za ka yi shafa ba. Shine ce ammal jabiratu, amma bandeji ko dukkan tsumman da ke kunshe da magani da aka sa a jikin rauni, wal juruhul ma'suba ko dukkan rauni da aka nade shi, fa innahu yumsahu alaiha min alhadathaini al-asghar wal akbar. Kuma idan karamin kari ya faru ka zo yin alwala, inda ba rauni zaka wanke, inda yake akwai rauni sai kai safa akan wannan raunin ko akan wannan bandage din ko akan wannan plaster din da ka sa. Amma idza kana al-mashu yadurruha, amma in ya zanto safar zaka cutar da wannan raunin, aw yukhsha minhu ad-darar, ko ana jin tsoron cutarwar ko da ba a da tabbas kanta ana tsammanin ta, fala tamsah, to ba za a shafa ba, za ka yi shafa ba. Wayutayammamu an har sai ayi alwala a madadin shafa, walakin ma'a ghasli sa'iril a'ba'i sahiha, amma duk sauran wuraren da ya kamata a wanke sai a wanke.
a takaice dai magana akan cewa mutum yayi shafa akan tsumman da ya daure raunin sa da shi, shin zai shafa ko ba zai yi ba, maganganu ne da malamai suka tattauna akai, zance mafi inganci ba zai yi ba. Duk abin da yazo na hadisi da yake kai shafa akan wannan hadisi ne mai rauni, bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka duk rauni da ke kafarka ko hannunka a wurin da ake abin nan wankewa cikin kafa ko hannu lokacin alwala, in karami ne dan kujewa ne, wannan dan kasawa ruwa zai cutar ba? Zai cutar ba. Amma idan babban rauni ne wanda sa ruwa na cutarwa, sawa'un ka sa magani akai baka sa magani ba, da tsumma akai ba tsumma, da plaster ba plaster, ba za ka yi shafa a kansa ba, za ka wanke duk inda babu raunin. A bawulin raunin sai ka kewaye, ba za ka wanke su ba. Shari'a ba ta sai ka wanke ba, shari'a ba ta sunnanta maka ka yi shafa a kansa ba. Babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya inganta kan wannan. Duk maganganun da malaman fiqh suka yi akan wannan sun gina ne bisa ga hadisi ba'isai waɗanda ba su inganta ba. An gane wannan da kyau? To, wannan shine abin da ya shafi shafa akan hukki. Babin da zamu shiga na gaba, babun fil mazi wa ghairihi. Wannan babi ne da yake magana dangane da mazi wa ghairihi, da waninsa cikin ababen da suke da alaka da shi ko suke da dangantaka da shi ta fuskar hukunci. Malaki al-mazi huwa sa'ilu alladhi yakhruju min az-zakari inda hayajani shahwa. Shi abin da ake kira da al-mazi, da yawa zalun din nan dauri a wani larabcin al-mazi, da yawa zalun kasara ma a tasdidil ya, ko kace al-mazi ko kace al-mazi, duk ma'anarsu daya. Huwa sa'ilu shine wani abin da ke fitowa ko yake kwararowa, alladhi yakhruju min az-zakari, wanda ke fitowa daga gaban mutum, wanda ke fitowa daga zakarin mutum, inda hayajani shahwa, lokacin motsawar sha'awa. Wa yakhruju bila dafkin, yakan fito ba tare da tunkuɗin juna ba. Wala lazza, wani lokacin ma ba tare da jin daɗi ba, har kawai sai ya fito in dai shahwa ta motsa, amma ba lalle ne ya zanto lokacin da ya fito ka ji daɗi ba. Wala ya'qubuhu futurun, mutuwar jiki ba ta bin bayansa. Saɓanin mani, idan mani ya fita daga jikinka sai ka samu mutuwar jiki. Da lokacin da zai fito, kusan kowane bangare na jikinka sai ya ansa, matukar ya yi fitowa ta sha'awa ko ta jin daɗi. Amma maji kuwa ba lalle ne ya kasance mutuwar jiki ko kasala ta biyo bayan fitowarsa ba. Wa kad la yuhissu bi khurujihi, wani lokacin ma dan adam baya tsammanin fitowarsa sai dai jile ma din ta cewa maji ya fito. Wa yakunu zalika lirrajuli wal mar'a, gaba ɗaya namiji da mace kowa na da wannan. Wa qala al-atibba, waɗansu likitoci suka ce innahu yakhruju min mujral bawl, yana fitowa ne daga inda bawli ke fitowa. Ma ifrazul ghudud al mubaliya inda al mula'abati, tare da cewa akwai waɗansu abu ban san yadda suke kiransu ba, za mu fassara su da Hausa da koda ne, waɗanda suke da alaka da tace fitsari, to su kansu suna tsarto ruwan maziyi daga cikin dan adam. Inda al mula'aba, yayin da mutum yayi wasa da mace ko yayi tunaninta tunani mai yawan gaske. Wal muradu huna, abin da ake nufi a nan gurin da aka sanya wa babin maziyi, ba wai za mu yi magana ba ne a kan maziyi a likitance, a'a, za mu yi magana a kan maziyi a fiqihance. Menene hukuncinsa wurin fuqahahu? Ba daga ina maɓuɓɓugarsa take ba, wanda shine likitoci suke bincike a kai, amma ba lallai ne su san hukuncinsa ba a shari'a. Abinda muke bincike menene matsayinsa idan ya fito, wani hukunci ke biyo bayansa. To, wannan shine abin da fuqahahu suka damu, shine wal muradu huna bayanu ahkamihi, bayanin hukunce-hukuncensa. Min haythu najasatu wa naqdul wudu, dangane da kasancewarsa najasa ne ko ba najasa ba, dangane da kasancewarsa yana warware alwala ko baya warwarewa, shine abin da zamu tattauna a kansa. Wa fil babi iddatu min al ahadith, cikin wannan babi akwai hadisai tata'allaqu bi naqdil wudu wa izalati najasat, tana da alaka da warwarewar alwala, kuma waɗannan hadisai suna da alaka da najasa ko gusar da najasa. Al hadithu thalith wal 20, hadisi na 23 a littafin, wanda shi ne hadisin farko a wannan babi da yake magana kan mazi. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an fastahyaytu an as'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam limakan ibnatihi minni fa'amartu al-miqdad ibn al-aswad fasa'alahu faqala yaksilu dhakarahu wa yatawadda. Wal-Bukhari اكسل ذكرك وتوضا, ولمسلم توضا وانضح فرجك.
wannan hadisi an karɓo shi daga Aliyu ibn Abi Talib. Na hudu, cikin khulafa'ur rashiduna, wanda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun. Dai kuma cikin mutane guda 10 da aka yi musu bishara da aljanna. Kuma na farkon musulunci cikin yara matasa, ya musulunci shi yana dan shekara 12. Sarikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya auri Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta haifar masa ƴaƴa, cikin su akwai Hassan akwai Hussein, wanda manzon Allah yake cewa huma sayyida shababi ahlil janna, sune shugabannin samarin gidan aljanna. Ali bin Abi Talib mutum ne mai matukar falala. Lokacin da za a tafi yakin Khaibar a shekara ta 7, a wata rana da safe a cikin dare, sai Annabi ya ce la'ufiyannar rayata rajulan ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, yace gobe zan bayar da tuta ta jagorancin wannan yaki ga wani mutum da yake son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa ma suke son. Wane mutum? Sai sahabbai suka waye gari, kowa yana fatan a bashi wannan tutar, ba don son shugabanci ba, sai dai ya dace da falalar da Annabi ya faɗa cikin hadisin, ya zama huwa alladhi yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu bi shahadatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kowa so yake dace da wannan shaidar, aka waye gari, kowa ya zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan a dama, wannan a hagu, wannan a tsakiyar, Annabi yana daddaga kai, so yake a ce zo ga tuta. Annabi ya kalle su gaba daya ta kaf, daga farkon su har karshe bai ga Aliyu ba, sai ce aina Aliyu bin Abi Talib, ina Aliyu dan gidan Abu Talib? Sai aka ce yistaki ainahi, ko yistaki ainahu, yana fama da ciwon ido, daya daga cikin idanunsa dundumi ya same shi ko ciwon ido. Annabi ce ku je ku kirawo shi. Aka je aka kirawo sa, Annabi ya masa ruqya, ya karanta masa addu'a, ya tofa idan ya warke, har ya fi dayan wancan wanda bai kamu da cuta ba lafiya. Sannan Annabi ya miƙa masa tuta, ya ce tafi wurin mutanen Khaibar, farkon abin da zaka fara kiransu a kai musulunci, ka labarta musu kalmar shahada da abin da yake rataye da ita na wajibi. Idan sun yadda shikenan, in ba su yadda ba, abu na biyu su yadda su zauna ƙarƙashin daular musulunci su ba da jizya. In sun yadda shikenan, in sun ƙi da musulunci, sun ƙi ba da jizya, ka nemi taimakon Allah ka yake su. Ali bin Abi Talib yace kuntu rajulan mazza'an, na kasance mutum ne mai yawan mazi. Mazza ala wazni fa'al, wanda siga ce daga cikin sigogi na mubalaga. Idan ka ce kafir, wato wanda ya kafirce mu Ubangiji, kafar mai yawan kafircewa. Idan ka ce zafir, mai gafara kenan, ko gaffar mai yawan gafartawa. Fa'il mai aiki, fa'al mai yawan aikatawa, wato siga ce ta mubalaga. Kuntu rajulan mazza'an, na kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi, in ji Ali bin Abi Talib. Fastahiyatu an as'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai na ji kunyar in tambayi manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi. Don me? Limakan ibnatihi minni, saboda matsayin ƴarsa aurina, ƴarsa matata ce, ni surukinsa ne. Don me zan je gaban surukina in je in ce da shi wallahi ina yawan fitar da maziyi? A akwai kunyar fadin haka ko? Wannan ke nuna ladabi a cikin musulunci. Ashe abin da ya shafi irin wannan babin tsakaninka da surukinka, ko tsakaninka da mahaifi, ko duk wanda kake ganin girmansa, akwai kunyar mutum ya faɗa. Me ya faru? Duk da haka ya ƙi tambaya? A'a, bai ƙi tambaya ba. Yace fastahayitu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam limakan ibnatihi minni, na ji kunyar in tambayi Annabi. Fa amartu al-Qidad ibn al-Aswad, sai na umarci Qidad ibn al-Aswad, cewa je ka tambayi Annabi, ga fatawata, amma ni ba zan iya tambayarsa ba, je ka tambaya a madadina. Fa sa'alahu, sai Qidad ya tambayi Annabi, cewa menene hukuncina idan na kasance mai yawan fitar da maziyi, ko maziyi ya fita daga jikina? Fa qala, sai manzon Allah ya ce yaksilu zakarahu wa yatawadda, wanda duk maziyi ya fito daga jikinsa shine yaksilu zakarahu, sai wanke zakarinsa, wa yatawadda, kuma yayi alwala. Me wannan ke nunawa? Hukunci Allah talli guda biyu. Farko, idan maziyi ya fito, zaka wanke zakarinka ne gaba daya, ba wai kawai inda ya fito din ba, duka, da inda ya taba da inda bai taba ba, na farko kenan. Abu na biyu kuma, inda kana da alwalayin tawarware, sai ka sake wata sabuwa kenan. Wannan riwaya Bukhari da Muslim haka suka tafi akai, walil Bukhari, amma a riwayar Bukhari kadai wanda Muslim bai yi tarayya da shi ba, iktil zakaraka wa tawadda, yace je ka wanke gabanka kuma kai alwala. Walil Muslim, a riwayar Muslim kadai wanda Bukhari bai yi tarayya da shi ba, tawadda, kai alwala, wanḍaḥ farjak, kuma ka wanke gabanka. Wanḍaḥ fi al-amri lana annabhu nadha yanḍahu, yanḍaḥ fi al-amri kidan, to annabhu a larabce shine yayyafa ruwa ko kuma wanki. Ana amfani da shi wajen wankewa, ana amfani da shi wajen yayyafa ruwa kuma. An gane ko? To amma anan wankewa yake nufi ba yayyafa ruwa ba. Kun gane da kyau?
Wajen mutum ya ya
wanke alwala tukuna, ya wanke sannan ya alwala ba, ya haɗa masa ababen guda biyu, wannan ababen guda biyu za ka yi, amma ba ya ce dole wancan za ka fara yi ba. Kai kuma ka san wanne ake farawa ciki tsakanin alwala da kamun ruwa, wanne ake farawa? Ai, ba ya buƙatar dogon bayani, kin sa ga na yi tulo a kai. Ai, amma ba da wawun aka kawo ba? Yawwa, al'aqlu bil wawi la yaqtadi tartib yadullu ala mutlaqil jam'i. Abinda ake so ababen nan guda biyu, hadisin ba ruwanci da wanne zaka fara, ya faɗa ababe guda biyu zaka yi da kaza da kaza, zaka yi kaza da kaza. Na ce dole ga wanda zaka fara, kai kuma sai ka duba wanne ne ake farawa kafin wannan. Wannan kuma da waɗansu dalilan daban sai ka samu ake ana fara kama ruwa ne kafin. An gane ko? To malamai akwai abin nan, akwai hukunce da ake dauka karkashin wannan hadisi. Ma yuqaddu min alhadith, abinda za a iya fahimta na hukunce. Na farko, najasatul mazi, a ce mazi dai najasa ne, wa annahu yajibu ghaslu, kuma dole ne a wanke shi. Walakin yu'fa an yasirhi bi sababil mashaqqati kama zakara ba'd ulama. Sai dai wadansu malamai suka ce idan ka zanto salisul mazi, mazi na yawan fita a jikinka, kuma wani lokacin dago ne kadan baka sani ba, to irin wannan shari'a ta yi maka afwa. An gane ku? Shari'a ta yi maka afuwa. Haka waɗansu malamai suka ce. Na biyu, annahu min nawaqidil wudu, kuma lalle mazi fitowa tana walwale alwala, li'annahu kharijun min ahadi sabilaini, dan yana fitowa ne ta daya daga cikin kafofi guda biyu, ko gaba ko baya kina, yana fitowa ta gaba ne shi. Na uku, wudubu ghasli zakari, idan ya fito dole sai an wanke gaba, sai mutum ya wanke zakarin sa. To anan wajen wanke zakari gaba ɗaya malamai suka yi sabani, waɗansu malaman suka ce gaba ɗaya, waɗansu suka ce inda kawai ya taba zaka wanke. Mazhabin Malikiya da mazhabin Hanabila suna ganin sai ka wanke gaba ɗaya, tunda Annabi ya ce iktil zakarak, wanke gabanka. Wannan ya nuna wanke wani bangare, ba wani bangare ba bai wadatar ba. Waɗansu suka ce ai zakar ɗin nan ana nufin ba'dhu, daidai inda wannan abin ya taba, ba lallai sai ka wanke gabanka gaba ɗaya ba. Amma maganan farko ita ce tace mutum ya wanke gabansa gaba ɗaya. To da an ce az-zakar ala haqiqatihi kenan, min awwalihi ila akhirihi kulluhu la ba'dhu kenan. Ba yanda za a ce az-zakar ga yanzu to kana nufin ba'dhu bi dilalatil haqiqa illa an tariq al-majaz. Sai dai in mutum yana nufin majazi ne a larabci, to kuma al-aslu fil kalam an yabqa ala haqiqatihi wa la yasaru ila majazihi illa bi karinatin tadullu ala zalik. Babu wata karina sosai kyale shi akan haqiqa, al-aslu fil kalam al-haqiqa lal majaz. Wannan ka'ida ce sananniya wajen malamai. Wa qad warada fi bab al-ahadith, ya zo cikin wannan sashi na hadisan, wa gasalul unsayi ne, banda ma mutum zai wanke gabansa kuma zai wanke abin da ke makwabtaka da shi guda biyu din nan, su ma sai ya wanke su. Wannan hukunci ne na shari'a, wanda ba lalle ne ya dace da hankalinka ba. In shari'a ta ce kai abu, to sai kai. Ka gane hikimar ba gane ba, kai dai abin da ake bukata dalili daga Allah ko manzansa. Wannan maganan ya wanke har abin da ke makwabtaka da shi, waɗansu hadisai sun tabbatar da shi. Na hudu, annahu la yujibu ghaslal badani kal janaba, fitowar mazi baya wajabta wanke jiki gaba daya kamar yadda janaba ke wajabtarwa. Shi bayan haka wa ijma'un, wannan kuma matsala ce da malamai sun yi ijma'i akai. Na biyar, annahu la yakfi fi izalatil mazi al istijmaru bil hijarati, mazi ya sha bamban da bawli, in bawli ne da ka dauki dutse ka kankare, magana ta kare. Dutse guda uku ake bukata, saboda hadisan baya da muka karanta, duk wanda zai istijmari fal yutir, yayi amfani da duwatsu guda nawa? Uku. To anan wajen mazi yin amfani da dutse baya kankare maka shi, dole sai ruwa. Kun gane ko? Tunda Annabi ya hukunta ka wanke gaba ɗayan sa ba ballantana, kuma kace zaka sa dutse ya kankare, ai ka ga ba zai yi ba. La yakfi fi izalatil mazi al-istijmaru bil hijarati kal bawl, ba za ka yi istijmari da dutse ba kamar yadda yake wajen bawli, balla budda min al-ma, dole sai mutum ya yi amfani da ruwa. Al-hadith ar-rabi' wal-ishrun, hadisi na 24, an Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Madani qala shukiya ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salah fa qala la yanfarif hatta yasma sautan aw yajida riha. Wannan hadisi na 24 cikin littafi, an karɓo shi daga Abbad ibn Tamim. shi kuma daga Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini qala yace sukiya ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ar-rajul an kawo karan wani mutum zuwa ga wajen annabi an kawo ba wai an kai shi karan ne yayi laifi ba wani mutum ne ke fama da matsala sai aka kawo kokensa wajen annabi cewa ga abin da ke damun wani shine ma'ana sukiya ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ar-rajul an kawo koken wani mutum zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yukhayyalu ilayhi wannan mutumin ana turanta masa cikin kwakwalwarsa ko tunaninsa annahu yajidu shay'a zai rinka jin kamar wani abu ya faru gare shi na fitowar tusa fi salati alhali yana cikin sallah sai rinka jin kamar iska ya fito daga cikin duburarsa mai hukuncin sa idan yaji kamar iska ya fito ba tabbas bane turanta masa akai mai hukuncin sallar sa فقال في النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف بعضي فتلك تكين صلى الصبا حتى يسمع صوتا حرف إن يجي صوتي أو يجي دريها وإن يجي والي أما هكا كوي يتنى سورا تاما كمر إفكا يفتو لك دبرك كارين تجن كمر كاي توسا تو بذاك جسك تولن تناني لشيطان يزيفا مكبا كوان نوى السواسي لشيطان يزيفا مكبا sai in ka samu daya cikin abubuwa guda biyu waɗanda suke tabbas ne su ba kokonto bane abu na farko ka ji sautin fitar iska din wannan ai tabbas ne yanzu ba kokonto bane abu na biyu kana jin kamar iska ya fita ko bai fita ba amma sai ka ji wari to ka tabbatar daga jikinka ne kenan yanzu kenan sai ka fita daga cikin sallah in limami ne sai ka jawo wani ya ci gaba an fahimta ku dan kai istikhlafa in ma baka jawo wani ba ka fita daga cikin sallah jama'a alwalata ta walwale ka fice ya rage nasu su shugabantar da wani ya ci gaba ko kowa ya karasa tashi duk yadda suka yi sallar su tayi in suka ci gaba kowa ya karasa tashi sallar su tayi in kuma suka shugabantar da wani tayi in aka shugabantar da wani kace kai wannan direban baya da lasisi waɗansu suka bi shi kai sai ka koma gefe guda kana ka karasa taka ka ci gaba akan yadda liman ya fita tayi kaga direban da aka samu ka baya da lasisi ka tabbatar bai san hukuncin sallah ba bisa ga yakinin ka ba wai zato kake masa ba duk yadda aka yayi kadara an sa ne ba mai biyu sahun baya suka sa wani wannan suka sa wani duk yayi wanda duk yake bai biya fa alaihi biddalil ya kawo dalili wa illa nahnu baqina ala al-asli wa huwa al-jawad nahnu nabqa ala al-asli dukkan mutumin da ya wanzu kan asali ba a tambaye shi dalili in an tambaye ka dalili ka khalafawa asali ka safawa asali sai ce me dalilin ka na safawa asali asalin sallar ingantacciya ce yanzu ka kai da awar rashin inganci me dalilin ka da yace bata inganta ba ko ka kawo dalili ko kai shuru ina abin da an gane wannan da kyau to wannan hadisi akwai matsaloli da za a dauka daga ciki na farko alqaidatul amma ko wata gabanmiyar ka'ida wadda malamai ke gina hukunci a ciki wahiya wannan ka'ida ita ce annal asla baqa'u ma kana ala ma kana ya sala wata ka'ida ce suke hiya da malamai suke suke amfani da ta al aslu baqa'u ma kana ala ma kana al aslu baqa'u ma kana ala ma kana asalin hukunci shine abu na wanzuwa akan halin da yake aka san shi da shi an gane ko asalin hular da ke kanka taka ce in na zo na ce ba tawo ba ce ba to ba za ba ce kai malam zanna me ya hujja ka na cewa taka ce maminta kanka ai kai asali taka ce ni da na ce tawo ce ba taka ba ce ba na yi da wata ce ba to ni na za ce me dalilin ka na cewa hular kan wani taka ce don kai ka saba asali amma shi ba a neman shi da dalili saboda me yana kan asali al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana abuna wanzuwa kan asalin sa baka kaucewa daga wannan asalin sai da wani dalili shi yasa idan mutum yana sallah shi kadai ka zo ka bi shi sallah in dai sallar sa ta inganta kai ma na bayan sa sallar ka ta inganta duk wanda yace taka ba sai ba sai ya ce kawo dalilin da yasa ka ce ba sai ba sai in ya tabbatar da rushewar ta liman tukuna in ta liman ta rushe wannan ta rushe kina amma in bai tabbatar da wannan ba fa kyale na sallah ta tayi idan ce ai ba taka ba sai ba saboda shi na fila yake kai kuma furalla kai sai ka ce duk da haka dai tayi yanzu sai ka kawo dalilin da yake mai na fila ba zai bi mai furalla ba ko mai furalla ba zai bi mai na fila ba ai shi la'asar yake kai kuma azhar ka bi shi ka bi shi da niyyar azhar
duk da haka tayi wanda da yace bai sace kawo dalilin ka da yace mai azhar ba zai bi mai la'asar ba domin al-asl shine al-jawaz wa man khalafa al-asl fa alayhi bid-dalil shine al-asl baqa'u ma kana ala ma kana asalin wannan bawan Allah yana da alwala asalin yana da tabbas ba ku kwanto yake ba cewa shi mai alwala ne sai wasu wasi ya zo yace ba ka da alwala to da wannan wasu wasin wanda ba ko ne shi da asali wanda yake tabbas ne kake da shi kanka da alwala wanda za a rinjayar asalin saboda me saboda wannan hadisi mutum ne ake suranta masa cikin tunaninsa kamar wani abu ya fito daga jikinsa amma yana da tabbas bai fara sallah ba sai yana da alwala sai ya zo cikin sallah sai wannan wasu wasin ya zo sai mu ce me sai gaba da wanzuwa kan asalinka na kana da sallah har sai in ka samu wani abu zai ture wannan asalin shine fitowar me iska ko kuma a wato jin kara ko kuma jin wari in ba haka ba shikenan zai ci gaba da bazawa bazawanta ha kuma idan kana da tabbas din baka da alwala sai aka zo za a tayar da sallah sai kace ina da tabbas din dai ba da alwala amma ko kwanto nake ko nayi ko ban yi ba to ba kai ba ina ba ta fahimta asalin kana da alwala tabbas kake da shi sai aka zo ta da sallah kace na tabbatar da zan fito zan yi gida na alwala amma ko ban sani ba ina kokuntan ko ta kare ko bata kare ba to tana nan bata kare ba lafiyar ta kalau kar ma ki dan yi maka wata daga nan ne da wannan ne ake rushe maganar daga cikin maganganun mazhabar malikiya da suke cewa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwatusan suka ce duk wanda ya shakka bayan kana da alwala sai kai shakka ko ta kare ko bata kare ba suka ce wajibi ne sai ka yi sai ka saki kada sun cika da wannan hadisi amma suna da zancen da za su yi su ma tunda ka san duk wanda gaba dama ya zance shi ma zai zance maliki suna da zancen da za su yi suka ce abin da ya sa muka ce dole ya saki alwala ita sallar da zai je ya yi tilas ne a kai shi irin yadda ba shi idan ana bin ka yake zama tilas ka biya idan ana bin ka ba shi ai babu yanda za a yi ka ce babu shi sai in ka samu yakinin ka biya ko kwantan na biya ko ban biya ba zai ture bakin sai me sai yakini sai ka ce to sallah akan ka kamar dain ne tilas ne ko kwantan ta yi ko ba ta yi ba baya sauke ta sai in ka samu tabbas din kai to idan ka shiga sallah da alwala wadda kake da kokonto a cikinta ko kwantan nan kuma ya shiga cikin sallah ta yi ko ba ta yi ba da haka tunda ta yi ko ba ta yi ba ne asali ba ta yi ba sai in yakini ya tabbatar da ita لأنك دخلت في صلاة بوضوء مشكوك فيه فيسري هذا الشك إلى الصلاة والصلاة دين وذمة فالذمة لا يبرأ منها إلا بيقين وصلاة كرجي سيدي وانا من الحديث يا فيه كرجي نيكوي ما من تصل على كرجي سيدي وانا الحديث يا فيه كرجي نبي أن مجرد شك في الحدث كوي دانكا يكو كنتو تكين حدثي لا يبطل الوضوء wannan kokonton baya walwale maka alwala wala sala kuma baya lalata maka sallah ko ba haka ba na uku tahrimul insiraf min as-salat li ghayri sababin bayyin baka fita daga cikin sallah ba tare da wani sababi ba na zahiri sababi na kokonto baya sa ka fita daga cikin sallah zaka ci gaba da yin kayar ka ne na hudu annar rihal kharijata min ad-duburi iska dake fitowa daga duburar mutum bi sautin tare da sauti aw bi ghayri sautin ko ba tare da sauti ba na qiratul lirwudu lalle wannan iska yana walwale alwala an gane ku nadir yuradu min sama'i sauti abinda ake nufi da jin sauti ko jin sauti a cikin fitowar iskar wa wujdanir rih ko samuwar wari fil hadith a wannan hadisi at-tayaqqunu min zalika abinda dai ake so ka samu yakinin cewa lalle alwala ce ta walwale iskan kadai in kana kokontan ya fito ko bai fito ba to ba wannan ba yakini bane ba an gane ku dan sauti shine zai tabbatar maka ko kuma wari yace falauka la yusma wa la yusham koda ya zanto ba ji sautin ba amma kuma wa kuma sannan ba ji warin ba wata yakkana bi gairi hadan tsareka ne amma ya samu tabbas abin nan ba kokonto bane wannan iskan da ya fito nan mai rihi ne koda bai ji sauti ba inda ya samu yakinin haka to kuma shikenan in taqada wudu'uhu alwala fata walwale kenan a sai shi iskan in kokonto ne kake ne ya fito ko bai fito ba a wani hadisin annabi ya fito da abin kalala yace lokacin da mutum ke da alwala ko yake cikin sallah wani lokaci sai dan ne yake zuwa kai rinka busa duburarka kaji sai kai danfa sai rinka busa duburin mutum sai karkashin kamar iska ne ya fito daga jikinka sai to karka gaskata sai in ka ji wari sannan ka tabbatar iska ne daga jikinka ko in ka ji mai sauki
الحديث الخامس والعشرون حديثي نأشرين دبيرتك ونم للتافي عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. Wani hadisi an karɓo shi daga Ummu Qais, ita ce bintu Mihsan al-Asadiyya, ‘yar kabilar Banu Asad. Annaha atat bibinillaha, ta zo da wani ɗanta tana ɗauke da shi, sagirin wanda yake ƙarami, lam ya'kuli ṭa'ama, bai ma fara cin abinci ba. Yaro ne wanda nono kawai yake sha lokacin ba ya yi sai ya fara cin abinci ba. Ta zo da shi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, gare shi. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره سيئا النبي يزونا الدشيء كان تنجرسا وكان جكنسا فبال على ثوبه سيئا النيارو يوى النبي بولي يما تفصاريك نم فدعا بما إنسيئا النبي في أكاولوا فنضحه على ثوبه سيئي فلوان نا أكن تفاصل سيئن ديارن يبولي ولم يغسله بوانك تفاصل با. وفي حديثي عائشة أم المؤمنين أحاديث عائشة أول مؤمنين الله تكار يدعى قريتا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسيل اللي من ذا الله صيرا دامتن الله سبت قريتا أتي بسبي أنزو مسدوني جاليلي فبال على ثوبه سيوى النيارو يبوني كان تفاف النبي فدعا بماء سيى النبي في أكاوروا فأتبعه إياه يبلوان إند بولينيكي ما نايمي يهي يبلوان إند أكي بولين ولمسلم رواية إمام مسلم فاتبعه بوله ولم يكسله دايتي أكاول وأكاول فاتبعه بوله سيئي فاتي إند بول يارن يتي ولم يكسله بيوين كيشفا دوك واندن بيكينونا وا يالو كلمي واندن كيشم ماما بيفالتن أبن شبا إدن يمكا فسالي أجكين تفافن كا كو أجكين تفافن كي ba dole bane ka wanke ko ki wanke tufafin abinda kawai aka shar'anta maka shine ka debi ruwa ka yayyafa wannan ana magana idan yaron namiji ne idan yarinya ce mace fa wannan ko bayani zai zo nan gaba kun gane da kyau to wannan yayyafa ruwa menene matsayinsa yayyafa ruwa din nan meye matsayinsa kaga wajibi ne kenan ba wai mustahabi bane ba wajibi ne an gane ko to ina jin bai kawo hadisin da yake nuna na yarinya sai an wanke ba amma dai abin da yake ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan yarinya mace ce tai maka bawli sai ka wanke an gane ko Annabi ya bambance tsakanin mace da namiji yaro namiji idan yayi maka bawli alhalin bai fara cin abinci ba ruwa zaka yi ya farko a wajin yarinya mace ko da bata fara cin abinci ba indai tai maka bawli to sai ka wanke wannan wurin da tai bawli sai ka ɗauki ruwa ka zuba ka wanke kaga yayyafi daban wankewa daban tunda wankewa dole zaka jika wajen da ruwa har kamata abin da nasa wannan kuma kawai yayyafa zaka yi yadda na san ruwan zai tasa akan abin shi kenan ka cigaba da shi akan haka haka Annabi ya bambance waɗansu malaman suna ƙoƙarin ce ita ma mace ba sai an wanke ba yayyafa ruwa za a yi an gane ko amma gaskiyar al'amari Annabi ya bambance tsakanin mace da namiji na haka kenan dole a bambance su cikin ababen da za a iya koya a wannan hadisi ma yau kazu min alhadis cikin ababen da za a koya cikin wannan hadisi na farko najasatu bawlil gulami wa illam ya'kul at-ta'am li shahwatin wato ashe bawli na yaro karami najasa ne ko da bai fara cin abinci ba an gane ku me yasa ya zama najasa tunda Annabi ya yi ya faruwa dan da bai yi ya faruwa din ba na biyu kifayatul rash kasancewar yayi ya faruwa yana wadatarwa الذي لا يبلغ درجة الجريان كوي وذات الوجان تركك بولين يالو كرمي نأك أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكريمة يدعى النبي كي تتبيئو دحالا ينقري وتواضعه الجم دكس كنتد كي قريتي
an gane ko kaskantar da kai da irin annabi yake da shi a ina muka fahimci wannan cikin hadisi mace ta zo da yaro wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo fatawa ne ta zo dai wani abu ne bukatunta na duniya ta zo kuma bukatunta na addini dan jin ta sai annabi ke takawa yaron magani ya karba har ya tsora cikin cinyarsa yana masa wasa kafin ya gama ansa mata fatawar sai yaron ya masa boli duk da haka bai damu ba sai ya nemi a kawo ruwa shi da kansa ya ɗebi ruwan kuma ya zuba da kansa an gane ku wanda yanzu wani ko ɗansa ne baya ɗauka sai in ya gane fitsari ko ɗansa babu rahama babu jin kai tattare da shi shi dai kare yaro ya mata fitsari kare ya sa masa majina wallahi waɗansu haka suke musamman mutum na da hali ai ba shi ba ganin ɗansa sai ya fara tafiya sai dai a turo masa shi a irin iramalanken ne shi ba zai ɗauke shi ba kare masa fitsari an sa masa famfas an yi masa nafkin ne an sa famfas ne a turo shi a irin iramalanken nan yana kallon sa daga nesa nesa kare ya taɓa shi ya masa fitsari ko ya masa tumbuɗi ba rahama tattare da kai kenan ka ɗauke shi ka ɗora shi kan cinyarka ka sa shi jikinka ka sumbace shi abinda manzo sun ke yi kenan ga yara wani balaraman kawai ya zo ke cewa wai da ya ga annabi ya sumbace yaro yanzu annabi har sumbata yara suke sai ce ga kaifa ya ce ainihin 'ya'ya guda goma da ke da su ban taɓa sumbatar ko ɗaya ba ya ce to idan Allah ya zare rama a zuciyarka ya zan yi da kai mai yawa babu rama ne Allah riga ya zare rama daga zuciyarka ya aka yi ya da kai to Allah kallika idan ka ɗana wannan zaka san irin wahalar da mata ke ji ka ɗauki yaro ya maka boli wannan zai sa ka kimanta matarka yadda ta rike 'ya'yanka ɗa nawa ta haifa maka kowanne a yi ne sau nawa zai mata fitsari lita nawa yake fitsarar mata a yi ne da kuma kwanciyar barci buɗi ya mata amai ya hana ta barci ai duk ranar ta zo kwana wurinka da wannan yaron yana barci ko rata kake ita da yaron da Allah ji kijin ya danki har sai dan ya daina kuka ko a jikin ki guda dan rake rama daka ka tsaya ya hana ku kukan tare mana ba danka bane ba da ya girma fa kai ne zaka nuna uba inda Allah zai kaddara raba zaka ji ni wallahi ba za ka kai dana wani gida bane zan kwace kana duk lokacin da aka ga Allah saka na gefe kawai dan ka so sir lakshi kenan ka gama da wani kwastar baka taba dokin jiwo ko to dai akwai bukatar rahama da jin kai ga yara wannan gashi annabi ba yaron sa wani ba amma ya jurewa wannan abubuwa akwai wata fa'ida nan da malai kawai sai ikhtalafal ulama fi sabab alladhi awjaba at-tafriqa bayna al-gulami wa bayna bawli al-gulami wa bawli al-jariya malamai sun yi safani me yasa annabi ya bambance tsakanin bawlin yaro da bawlin mace me yasa an gane ko wa talammasa kullun minhum hikmatan sarat fi nazarihi al-fariqah al-munasiba kowanne cikin su yayi ta kokaro lalubo hikimar da ta sa annabi ya rarrabe wa ahsanu hadhihi at-talammusat mafi kyawu ko mafi dacewa cikin wannan lalube da malamai suka yi ahadu amrai ne ɗaya cikin al'amuran guda biyu al-awwal abu na farko suka ce anna al-ghulama indahu hararatun ghariziyatun za'idatun ala hararatil jariya shi yaro yana da dumi a jikinsa a tabi'anta ka Allah ya halitta shi dumin da ke cikin cikinsa ko na jikinsa ya ɗara dumin da ke cikin mace wannan dumi da ke jikinsa ko zafi تطبخ الطعام يناسن دندنن ابنتي زغوني da wuri wato latif alfadalat alkharija kuma rarar abinci kasa idan mutum yace abinci ko ya sha abin sha na ruwa komai zai dauki nashi da wanda zai shiga cikin jini da wanda zai shiga cikin menene da wanda zai gina jiki da bayan komai ya dauki nashi rarar shine zai fita ko a bayan gida ko a bawli to shi zafin jikin yaro yana taimakawa wajen dagargaza abincin kan lokaci kuma ya kone shi ya soye shi ta yadda in ma najasa sai ta rage karfi saboda zafin ko ba haka ba sannan kuma yana taimakawa wajen lokacin da abin da zai fito a matsayin bayan gida ko bawali kuma haka kuma karfin najasarsa ya ragu da wani kashi cikin ɗari fasanta sun kasance wasu najasa kun gane wa ma hadhihi al-hararatu az-za'ida kaunu ta'amu at-tifli latifan li'annahu labanun tare daga wannan ƙarin zafin jiki sannan kuma a wannan lokaci yaron ma bai fara cin abinci ba nono ne kaga nonon an riga an soye shi kenan saboda zafin jikinsa wal jariyatu laysa ladayha al-hararatu al-mulattifa ita ko mace a jikinta babu wannan zafin ita yarinya karami babu yarinya karama babu wannan zafin da zai tausasa abin da take sha na mamadin wa yu'ayyidu hadha taqayyidu nadhihi najasa bi adami akli at-ta'ami illa al-laban abinda ke nuna haka gashi an nuna mana cewa an bambance su ne yayin da ya kasance ba su fara cin abinci ba sai nono amma in sun fara cin abinci ba duk hukunci sai ya zama ɗaya dole sai an wanke amma yanda sai ta halin abinci ba shine ake bambancewa. To wannan abu na farko kenan da wadansu malamai suka kawo. Wasani nabiyyu wadansu kace annal gulama adatan arghabu ila an-nasi min al-jariya. Wai abin da yasa aka saukaka hukuncin yaro aka ce ba sai an wanke tufafi ba, mace aka ce sai an wanke, saboda shi yaro namiji adatan al-adanti arghabu ila an-nasi, ya fi kwadaituwa zuwa ga mutane, mutane sun fi kwadayin daukar sa, min al-jariya sama da yarinya mace. Fa yaktu hamluhu wa naqluhu, tunda mutane na kwadayin yaro da namiji sai ya zanto za a fi yawan daukar sa sama da mace, wato basiru najasatuhu, tunda ko za a samu yawan daukar sa, to kuma akwai tsammanin duk lokacin da aka dauke shi zai fitsari, mimman sabbibul mashaqqata wal haraj, to haka sai duk lokacin da ya fitsari kuma sai an wanke, to kuma wannan zai gadar da wahala kenan cikin shari'a. To dan saboda saukaka shari'a sai aka ce tunda shi ana yawan daukar sa ayyafa, fa sumiya bi takhfifi najasatihi, sai aka yi afwa wajen cewa an khaffafa najasar sa, yanzu ba ta da karfi ba kamar ta yamace ba. Wa yu'ayyiduhu ma yu'rafu an shari'ati min as-samahi wat taysir, abinda zai karfafa wannan makama ta malamai shine abinda aka san shari'a. Mai aka ce littafi kaza, mai aka ce littafi kaza, mai aka ce littafi kaza, wannan shine sanan fikihu, wannan daban wani bangare ne na fikihu, amma hakikanin fikihu ka san ka'idar da malamai ke gina hukunci a kanta, sai kake ta ka fahimce ta. In wani abu sabo ya faru a zamaninka wanda da ba su taba cewa magana akai ba, ka yi amfani da ka'idar da suka yi amfani da ita da dan ka ba sabon abin da ya faru ne hukunci, wannan shine fikihu. Sabon abu ya faru yanzu wanda da babu shi a da ba a taba yin sa ba, kuma kana da bukatar sa a cikin shari'a, kana da bukatar ka san hukuncin sa na halatti dan ka aiwatar ko haramci dan ka ne. Kawali ilimi guda sunan sa qawaid fiqhiyya, ka'idoji na fikihu. Shi yasa duka abinda aka ce akan mazhabar Imam Malik ibn Anas gaba daya abinda yake gina hukunci akai usulul mazhab, so ake kira shi kafikan mazhaba din. Waɗansu ka'idoji wanda a kansu ne ake istinbadi goma sha biyu ne, duk wanda ya rike su ya fahimci su zai fahimci malikiya, wanda ko bai rike su ba inda zai haddace duk mukfasar da kaba zai fahimci malikiya. Ina fatan kun fahimta usul ne guda goma sha biyu wanda Imam Malik ya amfani da su wajen istinbadi, ababin zakka ne, ababin riba ne, ababin mu'amala ne, ababin aure ne, masu banƙai. Har Ibn Taymiyyah da kansa cikin majmu'ul fatawa yake cewa in dai kana so ka ga asali wanda aka gina akai dangane da zakka, to ba mazhabin da yafi karfi irin mazhabin Imam Malik ibn Anas a babin zakka. Duk rigimar da aka yi ta cewa kayan miya za a fitar musu da zakka, ba za a fitar musu ba, wane ne wane ne, yace in dai kuka bi mazhabin Imam Malik din nan, asalin sa da ya gina hukunci akai yafi kowanne karfi a nan gurin, shine me na amalu ahlul madina a wannan babin yana da karfi. To sanin irin waɗannan ka'idojin su suke taimakawa mutum, su kansu da tafan da za a karanta sai su yi maka sauƙin fahimta, don ka san duk me aka ce ga abin da aka gina hukunci akai. To ita wannan ka'ida ta al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tana cikin ka'idoji guda biyar wanda gaba ɗaya ilimin fiqhu a kansu aka gina, ko ma wata mazhaba ce guda biyar tana an yi tufaki akai. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, wai duk inda wahala take to tana jawo sauƙi. Kaya za ka fahimci wannan, kana tafiya cikin daji ka nema abinci ka rasa, da yunwa kamar ta karka babu abinci, ba ɗan itace ba komai, wahala ce wannan ko ba wahala bace ba, sai ga rago a gaban ka matacce mice ne, haramu ne ko ba haramu ne ba, wahalan nan da ka shiga ta cikin cin abinci sai ta jawo maka me sauki, sauki shine me halattin ka ci wannan musa. Kaga al-mashaqqatu huna jalabat at-taysir, wahalar da take cikin nan ta jawo maka me sauki. Haka idan ka kasa yin sallah sai zaka yi a zaune, da san in lafiyar ka kanau zaka yi sallah a zaune, amma sai ka samu rashin lafiya, rashin lafiyar nan ba wahala bace ba, wahalar nan da ka samu kanka sai ta jawo maka me sauki, shine halaccin sallah a zaune. Da irin wannan, da irin wannan cikin abubuwa, cikin abinci ne, cikin abinci ne, cikin kowane irin abu, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Ala anna ba'd al-ulama ja'aluhu min al-masa'il at-ta'budiyya, wannan maganganun da malamai suka yi suka kawo dalilan nan guda biyu cewa wai sune dalilin da suka sa aka rarrabe tsakanin bawalin yaro karami da yarinya karama, yace wannan maganganun su kenan. Amma waɗansu malaman ja'aluhu min al-masa'il at-ta'budiyya, kawai sun ce al'amari ne ta'abudi, allati la tuqalu hikmatuha, wanda ba a iya gano hikimarta, tunda akwai hikimar asali da annabi ya faɗa, tunda ba nasti bane lalabe ne cikin duhu karmi kankan ba mu ce wannan ita ce hikima. An ga wato su malaman fiqhu suna kasa hukunce hukunce gida biyu, akwai abinda suke kira ma'qulat da kuma wanda suke gara ganin ma'qulat, wato ta'abbudi. Idan suka ce haza sai ta'abbudi ko haza amrun yani yu kal hikmatu, wato ta'abbudi wanda an ce yi kaza kuma kai tunani ka hanga ka hango ba gano hikimar ba, sai ce to kawai ana yin shi ne dan ibada tunda Allah ya ce ai kawai ai, ko ba gano hikimar ba dole kai ne kai, amma karka kore kace babu hikima, shi Allah ya san ta kai ne baka sani ba yanzu, cewa kai ka sani sannan ka aikata wannan ba dole bane, tunda dai yayi umarni dole kai ne ka aikata, ko ka gane hikimar ko ba gane ba. In ba haka ba me yasa aka ce azhar da al'asr da isha'i a raka'a hurhudu, asbahi aka ce ayi biyu? Kana da wata hikima da ta rarrabe maka wadannan? Ni dai ban sani ba, ina jin kai ma baka san wata hikima ba, tunda Allah bai faɗa manzo, Allah bai faɗa ba. To irin wannan sai sai amrun ta'abbudi, al'amari ne kawai ibada ne ya tsantsa, baka san me yasa ba. Me yasa alwala aka ce ka wanke hannu so uku, a so ɗaya ko so biyu ko so uku? Halal ne so ɗaya, halal ne so biyu, halal ne so uku. Idan ka ƙara na hudu kuma kai bid'a, komin dattin hannun da ya so uku za ka tsaya. Ba ka bane ba. To me yasa ba a yi daga ƙara na hudu ba? Sai amrun ta'abbudi, al'amari ne haka Allah ya shar'anta. Menene hikimar ban sani ba. Allah ya ce ai kuma dole ai. Kun gane wannan da kyau? الحديث السادس والعشرون حديث ناشرين دهدو نشد عشرين دهدو كي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه. Wannan hadisi an karɓo shi daga Anas bin Malik al-Ansari. Ja'a arabiyun fa bala fi ta'ifatil masjid, yace wani mazaunin karkara ya zo sai yi bawali a wani bangare na masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya shigo da rakumansa, ya kwantar da rakumansa, ya zo cikin masallaci kamar yana zauna nan, ya koma daga can gefe inda ba mutane sosai, kawai ya yi bawalinsa abinsa. Fa zajarahu an-nas, sai mutane suka daka masa tsawa. A wannan riwayar ma aka ce saura kirin su zai su fara dokansa. Fana hahumun nabiyu sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ana su ce ku kyale shi, ku kyale shi. Yana cikin yi suka ce kai kana bauli ba Allah, sai annabi ce ku kyale shi, ku kyale shi. Fana hahumun nabiyu sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya hana su. Falamma qada bawlahu, aka kyale har ya kammala bawlinsa. Yayin da ya kammala bawlinsa, amara annabiyu sallallahu alaihi wasallam bi zanubin mimma, sai annabi ya umarni a kawo guga guda na ruwa. Zanub, guga idan da ruwa a ciki, idan yamti ne sai dai a ce addalu, amma inda ruwa zanub bi fatihi zal, ba zunub ba, idan kai damma ya zama zunub, jam'i ne na azzambu, wato zunubi kenan, amma zanub bi fatihi zal ya zama shi ne guga idan an cika shi da ruwa. Sai annabi sai aka kawo ruwa cikin guga, fa hurika alaihi, sai aka zuba ruwan a inda ya bawo din. Dama wurin da ya yi babu shimfiɗa, saboda masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a sahara ake a Madina, ga kallata zatul yad ko masallaci daki ibada ne makasudi, dai a samu wuri mai tsarki a ibada, ko shimfiɗa babu. Dan haka kaga inda ya yi bawlin wuri ne wanda yake na kasa, yayi bawlin kasa ta sanye, sai aka zo aka zuba ruwa a kai. Kun fahimta da kyau? Fa wuri ka dai aka zuba ruwa a kai. To me za a iya fahimta karkashin wannan hadisi? Za a iya fahimta a al'amura kamar haka. Na farko, annal bawla ala al-ardi yutahhiruhu yutahhar bi gamrihi bil ma, a ce idan aka yi najasa a wuri sai ka zo ka zuba ruwa a wajen, zuba ruwan ya tsarkake, zuba ruwan da kai ya tsarkake mai wannan kasar. Wala yustaratu naqlu turabi min al-makani ba'da zalika, ba sharadi bane a ce kuma sai ka tankare kasar wajen, ka ɗebe ta kaje ka zubar, zuba ruwan yayi mai ya tsarkake ka. Na biyu, ihtiramul masajid wa tatahhiruha, a ce ana girmama masallaci ana kuma tsarkake masallaci, saboda mai annabi ya yi umarni a yi mai a zuba ruwa, wannan sai nuna masallaci wuri ne da ake tsarkake shi. Na uku, samahatu khuluqin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sauƙin halin annabi sallallahu alaihi wa sallam da mun tabbata gare shi. Faqad arsad al-a'rabi bi rizqin walirin, wannan mazanin karkara annabi sai ya shiryar da shi da birbin da tausasawa, walinin da kuma zance mai daɗi, ba da ma bala bayan gashi ya yi bauli a masallaci tare da haka annabi bai kasta masa shi ba, dan abin da yake masa da shi inna hadhihi almasajida la taliqu bi shay'in illa li salatin aw dhikrin aw qira'ati alquran aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, yace masallaci din da kike gani ba abin da yake yin a cikin su sai sallah sai zikiri sai karatun qur'ani, sallah zikiri karatun qur'ani, kalmar zikiri tana da fadi darasi da ake na ilimi shi ma yana daukar ma'anan zikiri, wa'azi yana daukar ma'anan zikiri, hudubar juma'a tana daukar ma'anan zikiri, fasau ila zikrillahi wa zarul bay' zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, hudubar juma'a ma zikiri ce, dan kan wani dauka zikiri shine irin wanda masu bid'a suke yi da sunna, a zikiri na sunna, zikiri a tsarin koyarwar annabi, an gane ku? To abinda annabi yake masa kenan, mimma ja'alahu yaqulu, saboda dadin mu'amalar da annabi ya masa har da ya karshe da ya tashi zai ta sace Allahumma rahamni wa muhammadan wala tarhamma ala ahada, ya Allah ka ji kaina ni da annabi muhammad banda mu kai wa kowa gafara, ya ga sa bai za su yi masa duka a masallaci annabi ya hana su, kuma ya sa an debo ruwa an zuba, ba sai ba debo ruwa da kanka ka zuba, annabi ce ku je ku debo ruwa ku zuba, haka za ka debo ruwa ka zuba, sannan ya kira shi ce ba Allah masallaci ba wurin bawali bane ba, abinda ake yi sallah zikiri karatun qur'ani, sai daɗin ma'amalar ya masa daɗi ya daga hannu sai ya Allah ka ji kai na yi da nan Muhammad banda muka kawo kowa gafa, sai annabi sa ya kira shi ce fa kada ba yi da wasi an abu ne mai fadi yanzu ka takaita shi ramar Allah wata yadda kunna kai ta yi rote komai ta yi za ka ce ni da kai kaɗai, sai ramar Allah ta fi karfin mu kaɗai, wannan dai na nuna yadda annabi ke gyarawa mutane kurakurai cikin ruwan sanyi, wannan yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske musamman ga mutumin da ya bayyana cewa akwai jahilci ko gidadanci tare da shi, domin kaga abin da sa annabi ya tausasa masa harshe kaga mazaunin karkara ne, to galibi wanda yake zaune a karkara yana nesa da inda ilimi yake, tun da har yau karkara tana da nisa da ilimi, binni ta fi kusa da ilimi, tun a da haka abin yake, kuma har a yau haka Allah ya tsara rayuwa, dan haka can a farko ma Allah ce al-a'rabu ashaddu kufran ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم yace kaga mazaunan karkara su suka fi tsananin kafirce ma ubangiji, su suka fi tsananin munafinci, za su karbi musulunci amma dan abu kadan sai su juya baya, واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله رسوله, kuma zaman su na karkara shi yafi sa ma za su fi kowa jahilcin abinda Allah ya saukarwa manzansa, ya sauna tun lokacin annabin aya za su sauka, duk wanda yake Madina kwana ɗaya da yini ya riga ya ji cikin dare, ba rediyo ba komai amma kowa ya ji saboda a birni yake labari na yaɗuwa da sauri, ko ba haka ba, amma kafin a ce labari ya ji inda karkara take to sai an kwana biyu an yi sati kafin ya ji, kafin ya ji kila ma wani ya kara labarin, wani ya rage, in aya ce wani ya sassabe ta, wani ya mata kaza, lokacin da za ta je hijira a gungunce ya san sai ga wannan, shi ya sa annabi ke cewa man sakanal badi ya tajafa ومن تتبع الصيد غفل ومن دخل على السلطان افتتن ite duk wanda ya zauna a karkara to da waya ba ga yayi jafa'i ba kaushin zuciya, haka duk wanda duk zomo da ya gani ya bi ya zama dan farauta duk kurege ya bi ite sai ga zaman da falalle ite haka duk malam fada kuma sai an fitine cikin addinin sa, indai kana tare da masu mulki yau da gobe za su fitine ka cikin addini, saboda garin su shine lokacin da za su sa doka ba za su tuntube ka ba, sai an sa dokar sai a nemi kuma ka kare ta, in sun sa doka za a yi fita shi mana ya kamata ku yi wazi akan zama lafiya, yo ka jawo mutane za su tashi hankali ka sai in kwantar da ita ya za a yi wannan, kafin ka zartar da dikiri ɗinka ya kamata ka tambaye malamai ga abin da ake so a yi ya dace ko bai dace ba, lokacin sai su yi aiki da nassi na Qur'ani ko hadisi su fuskantar da kai, amma kai ne ka zo ka yanke abinka haka sanar a rediyo da talabijin da komai, mutane za su yi garari kuma sai ka cewa malamai su yi jawabi, to malam fada sai ka ga ya shiga rediyo ko talabijin duk yadda zai yi jajjawa waɗansu ayoyi su taimaka wa abin da mai mulkin sun yi sai ya yi, to kawai karshen fitina kenan, Allah ya tsare mu. Na hudu cikin hukunce hukunce bu'udu nazarihi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifatuhu li tabaihin nas, nisan hangen annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana da hangen nesa kwarai da gaske tare kuma da sanin ɗabi'un mutane, ya san mazaunin karkara ne da aka bai kawai samu harshe ba, amma akwai ƴan binnan da sun san addini sun yi abu annabin lokacin yana musu zafi, wato dai da'awar annabi akwai hikima a ciki, wanda ya dace a masa zafi a yi masa, wanda ya dace a sauƙaƙa masa a sauƙaƙa masa, to kullum zan kai ma sai kana da wannan mizanin gurgudan istihadin ka. Yau ka gane inda kai kuskure gobe ka gyara, dan saboda mu'amala da mutane kowa hankalinsa da tunaninsa daban, kuma in kace zaka mu'amalance su a mataki A daya to zaka yi hasarar abubuwa masu yawa, kuma su ma za su yi hasarar ka. Dan abin da zai faru shine da yawa ka kore su kila cikin wa'azi, in ka kore su cikin wa'azi su sun yi hasarar ka, dan da suka rabu da kai ba su da canjin ka, za su je su yi wani shirman ne, kai kuma kai ma ka yi hasarar su, dan idan sun shirye ta hanyar ka kuma zaka samu lada. To shi yasa abinda zaka tana lokacin da kake wazi ko karantarwa ibada kake ta neman lada, manufar ka a fahimta. To duk wata hanya zaka bi a fahimta shine idan ka bi hanya irin wadda Annabi bi, akwai wanda duk hikimar da zaka yi masa kuma sai ya kangare, kaga wannan ba laifin ka bane ba, haka Allah ya rubuta shi cikin kangararru ba yadda ka iya kuma. Amma idan to zaka fara harkace ta kori mutum, to wannan shine ba abu. Akwai wanda ya dace ka zaka masa, akwai wanda Annabi ke cewa kai kaza, akwai wanda Annabi ba zai faɗa masa a gaba, akwai wanda Annabi zai masa sayan magana ce ma balu a kawo mini faru, me yasa waɗanda mutanen suke kaza suke kaza, ai Annabi ya san su, me yasa bin nan ce me yasa wani kai kaza, amma sai ya ce me yasa waɗanda mutane ne suke kaza suke kaza suke kaza, kuma ya san ko su wane ne. An fahimta ko? Na biyar, inda ta za humil mafasidi yurtakabu a kafuha, idan aka samu ɓarna ta yi ƙididdigu ga ɗaya ga biyu ga uku ga huɗu, dole sai ɗaya ta faru, to ya zama tilas a nemi ƙarama don kaucewa babbar ɓarna. A ina za mu fahimci wannan cikin hadisin, yace faqad tarakahu yukammilu bawlahu, Annabi ya sa a kyale shi har ya kammala bawlinsa. An gane ko? Li ajli ma yatarattabu min al-adrar bi qat'ihi alayhi, domin idan aka ce yanke bawlin nan take bayan ya riga ya fara ɓarna za ta faru da yawa. Ko ba haka ba, a yi makon ya yi aure ɗaya zai yi aula ne da yawa, ba zara kyale ce taro aure guda ba. Lokacin da yana cikin bai riga gawa ba ce sai an fitar da shi daga masallaci, kaga ana tafiya ba wani na daga sai ga ya ɓata wurare da yawa, kuma kila banda wurare kuma sai ya ɓata jikinsa, kuma kila a lokacin nan kuma za a dake shi, kuma shi zai dake wani, kila zai zage kuma za a zage shi, kuma a cikin masallaci wanda yake wuri ne na zikiri, kaga abubuwa ɓarna ce da yawa. Dan gudun kar wannan ɓarnar da yawa ta faru, sai Annabi ya kula da guda ɗayar a kyale ta ci gaba da faruwa har ta kare ita kadai, dan idan an ce sai an kautar da ita lokacin me zai faru? Barna mai yawa za ta biyo baya. To ita ce wanda suke cewa irtikabu a haƙƙu bararai da wajib, irtikabu a haƙƙu bararai da wajib, idan illoli guda biyu suka faru ga ƙarama ga babba, dole sai ɗaya ta faru, to a auka wa ƙaramar ya zama wajibi ba ma mustahabbi ba, ya zama wajibi a auka wa ƙaramar barna don gujewa me? Ita ce babbar barna wadda yake ana jin tsoron faruwarka. To wannan ita ma ka'ida ce ta fiqhu wanda karkashin ta malamai suna istinbatin hukunci hukunci masu yawan gaske. Nati da annal buda anin nasi wal mudun yusabbibu al jafaa wal jahl, mun fahimta cikin wannan hadisi cewa nesantar inda mutane suke, wal mudun da nesantar birni, mutum ya je zauna a karkara, yusabbibu al jafaa, wannan yana sabota wa mutum kaushin zuciya, wal jahl yana sabota wa mutum jahilci, wanda yake cikin garin Maiduguri dai tashi zai karatu ilimin malamai sai ya zafa, ko je wani malama ne ko je wani malama ne, sai ragwancin sa ya kama shi. Amma idan aka tashi aka kai ka wani kauye tsakanin shi da Maiduguri kilomita 150 ko 200 can kusa da kai iyaka, aka ajiye ka, ai kuma ka san ka shiga uku kuma sallar zan ima kila ba kullum za ka yi ba, sallar zan ima yau za ga masallaci a kauye an kankara masallaci, amma an kyalaci da yanan gizo gizo da kurtun majina, kuma tuma ke suna kwana a ciki, ina mutanen da aka gina masallacin suke, ba su san kimar sallar wannan tana su gyara masallacin. Na bakwai, arifku bi ta'limil jahil, ana san a tausasa zance ko tausasa magana wajen koyar da mutumin da ya jahilci addini. Idan mutum ya san kimar ilimi, ɗalibin ilimi da kake mu'amala da shi yau da gobe, shine idan ka tausasa masa har sai ya san kimar abin da yake koya wurin ka, baya hana gobe ya dawo, dan ya san abin da yake koya wurin ka yana da tsada kwarai da gaske. Amma wanda ya jahilci addini sai ka tausasa masa zance, kila ka kore shi kenan, ka zama malam dan mun yi ka zama, to bari ma zama addini, sai me kuma? Ai ni na daina masa wannan karatun sa. Kaga shi yayi hasara bai san ba hasara yi saboda ya jahilci addini, amma da yana da masaniya ta addini ya san roman ilimi, dan malami ya bata masa ne koya masa ba daidai ba, ai ya san abin da yake koya wurin malamin nan abu ne mai tsada, baya sa ya zagi duk wahala sai ya tsaya ya koya, ai ya san cewa kuɗi suna da daɗi ko ba haka ba, mulki yana da daɗi, shugabanci na da daɗi, mukami na da daɗi, ƴaƴa na da daɗi, ilimi na da daɗi, kuma duk ya fi su daɗi ko ba haka ba. Da haka in dai neman kuɗi sai an sha wahala, wani lokacin ka kwana 50 baka gidanka, wani lokacin baka garinka, ka kwana a kasuwar kauye, ka taho mota ta lalace, ka shiga cikin wannan wahala, amma tare da haka gobe baka zuciya, ka je kasuwa a maimakon ma ka ciri ba sai ka fadi, amma baka zagin ta ka ce daga yau na daina zuwa, gobe sai ka sake komawa. To me yasa dan ka zo wurin makaranta baka samu karatu ba, gobe sai ka zuciya ka ce ba za ka komawa? Da wani dalili? Yanzu anan a ma'auninka me yafi kima? Kuɗi. Duk wahalar da kasuwa ta baka, ka fita yau ka fadi, ka fita jini baka ci riba ba, ka fita sulana da kyar ka hada na kefa ne, da kyar da gumin goshi. Duk masu bin ka baki kana lokan tayi na za su fito da sun biyo tunan gurin ka boye a rumfar wani ku ce ba na nan. Duk da haka baka hakura da kasuwa ba, kullum sai ka bude ka je ka cika mata alkawalin ta daidai. Ranar da duk makarantar addini ta baka maka rai ko malamin ko ka je ba a yi karatu ba sai shi dan ya ce ma ai gobe ko ka je malam ba zai zo ba ko wani abu daban. Sai shi dan ya zuga ka. Amma ne ce wai walai saktisabul mali duna mashakkatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu, neman kuɗi fa baya yiwa ba tare da wata wahala da kasha ba. To idan haka ne ta yaya ilimi zai taru ba wahala? Abdullahi dan Abbas yace zan je kofar gidan sahabi cikin sahabban annabi ina neman in samu tabbas na wani hadisi daya ko fassara aya daya, ina da matsayin da da zan zauna a gidana in ce yazo Abdullahi dan Abbas yana neman shi yazo ya karantar da ni gida har zai zo ya karantar da ni, amma tare da haka ba zan yi ba, sai in je kofar gidansa lokacin da yake barcin rana, ba zan sa a tashe shi ba sai in zauna, kura ta dame ni, iska ta buce ni, ga sahara ga zafin rana har sai ya farka ya fito dan kanshi in koyi hadisin ɗaya ko aya ɗaya in koma gidana. Kaga wannan sanin kimar abin da yake koya kenan. To wani cikin mutane ya san kimar abin da yake koya, to wannan za ka yi mu'amala da shi gwargwadon yadda kullum za ka gyara tarbiyyarsa. Wani bai san kimar abin da yake koya ba, kai za ka koya masa ya gane kimar abin. Kaga wannan ba za ka ce kullum kai zafi ba, dan wanda yake baza tarko aka ce baya tagame, ba zai daga kara ba. Ka baza tarko kuma ka koma gefe guda ba so kake zunzu ya sauka ba, to zunzu ya ga daga kara sama zai sauka wajen? An ne baza tarko baya daga kara. الحديث السابع والعشرون حديثي لا أشرين دبكو يتكين ونن بابكم إنا جيشين حديثين كرشي تكين بابكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنك الأودة أبو هريرة الله قال إداء قريتي قال إتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم أنزل الله سرادة متن الله سبت قريتنا سيوى الفطرة خمس وتسألكي إلي أكولي كوكما أكوي أبا بأه وتسألكي بيانكي ko kuma ka ce, wato suka ce asalin alfitratu khamsun, asalinsa shi ne khamsun min alfitrati, ababai guda biyar na cikin tsarki. Don akwai bambanci in ce tsarki abu biyar ne da kuma ababai biyar na cikin tsarki, akwai bambanci ko babu? Idan na ce tsarki abubuwa guda biyar ne su ne tsarki, kamar na ta taƙaice tsarki cikin waɗannan ne biyar ɗin sai da ba zai karu ba, amma idan na ce ababai guda biyar na cikin tsarki ya nuna su kaɗai ne banda su akwai wasu. To suka ce alfitratu khamsun, asalinsa khamsun min alfitrati ne a yadda ma'anarsa take. Wannan ababai guda biyar da ke cikin tsarki, na farko alkhitanu shayi ko ka ce kaciya, na biyu alistihdadu aske gashin gaba, na uku qassu sharib wato rage gashin baki, mutum ya rinka datse shi kar ya aske shi gaba ɗaya sai dai me ya rage tsawonsa. Na hudu taqlimul adhafir aske farata, wato mutum ya aske farkansa ko ya rinka yanke farkansa. Na biyar natful ibti wato aske gashin hamata. Waɗannan ababai suna cikin tsarki, shi yasa ma gashi hadisin aka kawo shi a babu tahara. Babu tahara dan waɗannan ababen kamala ne na tsarki mutum ya kasance na da su. Dan idan mutum ya zanto mai barin farci, najasa na iya shiga cikin mai farcensa, yanzu ya samu cikakken tsarki. Amma in ya aske farce ku ko najasa ta taɓa wajen ruwa-ruwa zai wanke ta, an gane ko? Sannan kuma yin shayi, tunda yin shayi idan mutum ba ya masa shayi ba ko ba ya masa kaciya ba, abin da ke faruwa fatan nan da ke kan gabansa sai ya kasance ta zanto matattara ta taruwar kwayoyin cuta da kuma datti. Amma yanke ta a jefar da ita sai ya kasance ko najasa ta taɓa wurin wanke shi ba wahala, amma matukar suna wajen to mutum na tare da datti, kaga ke wani bangare ne na tsarki. Sannan kuma aske gashin gaba, sawa'un ga namiji ne ko mace, shi ma kamala ne na tsarki, ba a san mutum ya bar shi a jikinsa. Sannan kuma gashin baki, an gane ko? Shi ma rage shi duk yana cikin tsarki, bare su kuma kazanta ne. Da aka da dace mutum ya bar gashin baki ya zaro da rogare shi. Irin wannan in ka sha ruwa ba za ka iya ba wani ya sha ba, don babu yanda za a aikata kai kadai sai gashin baki ya shiga. Don wannan kuma kazanta ne. Kuma sannan kasancewar gashin baki yana fuska. Fuska kullum ita ce abin da duk abin da ya taho zai fara dara a wajen. Duk yayi da kula in sun zo sai su shiga cikin mai gashin. Idan ka danne yayin da kula suna da saurin gusarwa, amma in yana da yawa fa sai zanto matattara ta datti. Kawai kazami duk wanda ya ganka ya ga kazami. Malaki ma yi ukhadhu min al-hadith, abinda za a koya cikin wannan hadisi. Al-awwal, abu na farko, anna fitratullahi ta'ala tad'u ila kulli khair. Sarkin da Allah ya tsara wa bil adama na kira zuwa ga dukkan alkhairi, wa tubidu an kulli shar, na nesantar da mutum daga dukkan sharri. Na biyu, anna hadhihi al-khisal al-khamsa al-karima min fitratillah. Dabi'un nan guda biyar da aka lissafa cikin hadisi suna cikin tsarki da Allah ya so wa bayinsa, allati yuhibbuha wa ya'muru biha, wanda Allah ke so kuma ya umarni da su. Wa dubira ashabul azwaqis salimati alaiha, kuma Allah ya dabi'antar da waɗanda suke da ɗanɗano lafiyayye a kan haka. In dai kana da ɗanɗano mai kyau, kana da test wanda yake natural one, wanda Allah ya halitta ka a kai, sai ka samu kana kyamar ka tara gashi a gabanka, kana kyamar gashin baki, kana kyamar gashin hamata, matukar kana da ɗanɗano mai kyau. Amma in ɗanɗanonka ya canju, to shi waɗannan ababen sai su zame maka ado, bayan kuma ka zanta ne kai sun zame maka ado. Wa nasarahu min ziddiha, Ubangiji ta'ala ya sanya bayi da suke da ɗanɗano mai kyau, duk kishiyar abin da yake Allah ya umarni sun nisance shi. Na uku, addinin Islami ja'a bin nazafati wal jamali wal kamal, addinin musulunci ya zo da tsafta, ya zo da ado, ya zo da kamala. Na hudu, mashru'iyyatu ta'ahudi hadhihi al ashiya, shar'antuwar bibitan waɗannan al'amura, farci, gashin gaba, gashin hamata, bibitan su ake ana gusar da su. An gane ko? Ni bibita su ake idan sun taru, haka kuma gashin baki ana tunda shayin su ɗaya ake yi kawai. Amma waɗannan al'amura ana buƙatar duk cikin kwana 40 ka yi su, alal aqalli duk kwana 40 na duniya ka rage gashin baki, ka rage gashin baki, ka cire gashin hamata, ka aske gashin gaba, ka kuma me, ka yanke farce, alal aqalli duk kwana 40 na duniya. Wani kuma ba lallai sai kai kwana 40 ba, dan wani gashin sana da saurin tofowa, farcen sana da saurin tofowa, to gurgurdan da ya fito sai kai kokarin ka aske, ka yanke shi kenan. An gane ku? Na biyar, ana hudu kai mashru'i majanam na wadamul ghaflati, ana kar mutun ya gafala. Na biyar, al adadu khamsatun huna laysa hasran, da aka ce ababe guda biyar din nan ba wai an iyakance tsarki cikin ababen nan guda biyar bane. Fa inna mafhumul adad laysa bi hujja, mafhumul adad ba hujja bane cikin wurin malaman usulul fiqh. Wa qad jaa fi sahihi muslim, ya zo ma cikin sahihi muslim. Wa qad kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru min anwa'il fitrati fi kulli mawdu'in ma yunasibuhu, a wurin kowane aure annabi ke zance abin da ya ga ya dace ya faɗa na nau'ikan tsarki sai ya faɗa, amma ba yana nufin adadin su kenan ba. An gane ko? Kamar yadda annabi zuna cewa shahidai guda biyar ne, sai ya faɗi da kaza da kaza da kaza da kaza, wani wurin da ya zo sai ya ce shahidai guda bakwai ne da kaza da kaza da kaza. Hadisan kuma duk ingantacce ne, amma ba su tunkaro da juna. Me yasa ya takaice su a biyar, lokacin mutanen da ke gabansa wannan biyar din suke bukatan a tunatar da su? Me yasa ya kai su bakwai a can, ya samu wani adadi na mutane wanda ya kamata su san bakwai gaba daya? Amma ba dan iyakancewa bane, dan mafhumul adad laysa bi hujja. An gane ku? Na shida, qala ibn hajar, al-imam ibn hajar al-asqalani babban malamin hadisi yace ta'allaqu bi hadhihi al-khisal fawaidu diniyya wa dunyawiyya, waɗannan dabi'u guda biyar da aka ce ka nisanci kaza ka nisanci kaza, akwai amfani na duniya da na addini dake da alaka da su. Minha, daga cikin waɗannan amfani, tahsinul hay'a, gyara kamar ka kai kanka, wa tanziful badani, da tsaftace jiki, wal ihtiyat li tahara, da ko mutun ya zanto ya bi kankan wajen kasancewa ta cikin sarki, wa mukhalafati shi'arul kuffar, da saba dabi'an kafirai, wa mutasali amru shari'i, da bibitan umarnin shari'a. Da ka samu da yawa daga cikin waɗansu kafirai ko magulawa ba sa yin kaciya, to kai musulunci sai tsara maka kai, ko ba haka ba? To kaga wannan ya zanto an bambanta ka da su. Za ka samu da yawa daga cikin kafirai sun aske gemu, sun kyale gashin baki, kuma ya yi dogo, waɗansu ma su kitsa shi, waɗansu ma su murza shi. To kai sai aka ce maka ka cika gemunka, gashin bakinka gazarta shi, kaga duk ana so a koya maka yadda zaka yi nisanci kamanceceniya da su, zaka samu daga cikin su ɗinsu ba sa aski gashin gaba, waɗansu ba sa aski gashin hamata, kai duk sai aka koya maka wannan dan karanto cikin sarki cikin hali na kamala. Dukkan waɗannan ababai maza da mata kowa ana an shar'anta masa ringa kula da su. Wajen shayi ne ko ka ce aka yi sabani, mace na yi ko ba ta yi, an dai yi sabani. Amma dai abin da ke faruwa shi ne namiji wajibi ne a kansa, mace ba wajibi ba ce ba mustahabbi dai. Akwai hadisai cikin al'adabul mufrad na Imam al-Bukhari wanda ke nuna halaccin yi ga mace amma ba ta aka yi tilas ba ne ba. An gane ku? Amma dukkan sauran abubuwan kuma ya shafi gashin mace, kuma dan ma ba siffar mata ba ne ba a gansu da shi. Sai dai sauran abubuwan kuma ya shafi su duka kenan, abin da ya shafi farce da menene. Kaga ɗabi'un barin farce ɗin nan, kaga mutum ya bar farce kamar mage ko muzuru, har kawai ya bar farce zako zako, mace ko namiji ana ado da shi, musamman mata wanda suka jarabtu da ɗabi'antuwa da ɗabi'a irin ta kafirai ta arna ta turawa, sai ga an bar farce zako zako, wannan ba burgewa bane ba, kazanta ce. Na bakwai, anna ma yaf'aluhu al'an ash-shabab wash-shabbat, abinda da yawa daga cikin matasa maza da mata ke yi, min tatwil al-azafir, na tsawaita faratan su, wa ma yaf'aluhu adh-dhukur, da irin abinda waɗansu mazaje ke yi, min ifa'i ash-shawarib, na cika gashin baki ba tare da aske shi ko rage shi ba, min al-umuri al-mamnu'ati shar'an, wannan yana cikin ababen da shari'a ta hana, al-mustaqbahati aqlan wa zawqan, irin ababen da hankali da ɗanɗano mai kyau ma ya kamata ya muna nasu. Wa anna addinal islami la ya'muru illa bi kulli jamil, musani cewa addinin musulunci baya umarni sai da dukkan abin da yake dangin abu ne mai kyau. Wa la yanha illa an kulli qabih, baya hani sai da dukkan abin da yake mamuna ne. Ghayra anna taqlid al a'ma lil faranja, yace sai dai bita zaizai da muke wa turawa, qad qallaba al haqa'iq, ya girkita mana al'amura sun zama baibai a wurinmu. Wa hasan al qabih, ya kyautata mana ababen da suke munana ne. Wa naffara min al-hasani zawqan wa aqlan wa shar'an, ya sa mutane suna kaura cewa kyakkyawan abu a hankalce a ɗanɗano mai kyau da kuma shari'a, sai su kaucewa wannan abu shi ne gemu, sai mutane su mai da shi kamar kazanta, sai su akasa abin da dun gaba ɗaya. Bayan shi gemu yana ɗaya daga cikin siffa ta kamala da ke nuna kamalar bil adama shi namiji, don Ubangiji ta'ala ya yi maka tsarin halitta kai namiji daban, ya yi maka wa ita ko mace daban, to kullum kai da ita duk wanda ya kokarin kokowar kwaikwayon wani ya aikata haramun a ciki, kuma yana cikin la'antar Allah. Hadisin Bukhari, annabi ce la'ana Allahul mutashabbihina min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa bir rijal, Allah ya tsinewa mai kwaikwayon mata cikin mazaje, ya zo na kwaikwayon mata a cikin abin nan su, kamar yadda ya tsine wa mata da ke kokarin kwaikwayon maza. A yau ko haka ake, mace na son sai ta zama namiji, wanda namijin kuma na juyawa yana kokari sai ya zama mace, haka fara yawar turai take. Wai kuma wannan shine ci gaba, shine burgewa, ha kawai kaga wani la'annan mawaki ya sa jambaki ya sa dan kunne, ha kawai ya daga shi din sai a daure shi sai a yi irin na mata. Kaga wannan gaba ɗaya mafi ne, juya halitta ne gaba ɗaya, kamar yadda su ko mata suna son wani dole sai yi kici-kici su da maza cikin abin da maza ke yi. Da maza ke ta ɗibar kallon ƙafa ana ta yi, yanzu mata kuma sun fara, kuma suna ganin ko ta halin ka kamar sai sun kamo maza, ka gansu su ma ga sunan gurin duk halittar su ta canja, kamar bare su, ita ba barinya ba, ita ba mutum ba, saboda ta shiga abin da bai dace da ɗabi'arta da Allah ya halitta ta kai ba. To kai kullum namiji musulmi ana so ka kare ɗabi'a da Allah ya ɗabi'antar da kai a kai, yana daga cikin ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da kai. Ya bambanta tsakaninka da mace a fuska ta hanyar kai ya sa maka gashi ita bai sa mata ba, aske gashin nan daga fuskar ka kokarin kamanceceniya ne da ita ma mace, kuma taghayyir khalqillah ne, don haka ya zanto haramun mai girman gaske. Sai ga wanda larura ta sa shi wannan ba wata larura, to ya kamata lalle mutum ya tuba zuwa ga Allah. To wannan su ne kaɗan daga cikin ababen da suka shafi hadisan yau, wanda muka karanta a babin da ya shafi wato almasu al-kufaini, da kuma babin da ya biyo bayansa, babin da yake magana akan maziyi da waninsa. Mun ji maziyi ɗin, sannan mun ji waninsa da ya shigo ciki shi ne bawali, da kuma wani ababai na ƙarshe da muka ambata cikin wannan hadisi. Abin da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya yi mana. Wassalamu alaikum.
game ne da kaidoji da malamai suke sun fada akan fiki ko kace akwai abu guda biyar kafa da wannan ya sun fito malamai cewa
eh ka sa a darasi wani lokacin irin wannan ba za ka iya faɗin komai da komai ba to amma saboda masu sauraron darasin iri biyu ne akwai wanda abin da yake bukata shine hukunce-hukunce da suka shafi darasi ya ji su kai tsaye daga hadisi ya ci gaba da bautawa ma Allah da su ba sana'arsa ba ne neman ilimi ko ya zo ya malanta nan gaba akwai kuma waɗanda suke ɗaliban ilimi ne su ma waɗansu suna karantarwa ko suna wa'azantarwa to dole sai ka haɗa a samu balansin tsakanin ababen guda biyu idan ka mayar da shi na wannan bangaren wancan bangaren ba za su fahimta ba in ka mayar da shi na nan gurin kuma wannan kuma fa'idar su za ta abin nan idan kowanne ya samu rabansa da ya kamata ya samu waɗannan ka'idoji guda biyar wanda malamai ke magana cewa akan cewa da akan su aka gina fiqhu akwai ka'idar al-mashaqqa tajlibu at-taysir akwai ka'idan ad-darru izal akwai ka'idar ad-darurat tujibu al-ma'zurat akwai ka'idar al-umuri bi maqasidiha akwai kuma ta cikon biyar ala kulli hal ta tafi daga cikin kwakwalwata guda biyar sai kuma Muhammad Aminu ta ki ta ambace su cikin tafsirin suratul hijri a cikin tafsirin suratul hajj can wajen karshe wajen fadin Allah ta'ala wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimin min qablu idan ka duba nan zaka ga sharhin su da bayanin su a kulli fitaka kuma da aka wallafa kan wadannan ka'idojin kawaid fiqhiyya bi sifa amma kamar littafin kawaid al-ahkam fi masalih al-anam na al-ibn bin abd as-salam dan shafi'iyya ne akwai kuma littafin al-qawaid na imam as-suyuti shi ma dai ya shafi mazhab kawaid fiqhiyya ne akwai na al-shaykh az-zarqani littafin da yake da yawa akan wannan babu wanda suke sharhin wannan ka'idoji fiqhiyya ne
wala
ne sai kaje
tambaya ka duk dangane da ainihin wannan hadisin muka karanta da wannan akwai hadisin da yake cewa kullu maulidin dole da a fitra
eh akwai hadisin
sallallahi da zai fara rana shin ya rawo bambanta ko ma'anar ta bambanta
lafazin al-fitra din malamai sun yi sabani kan menene hakikanin fitra wadansu malaman suna daukan musulunci din shine fitra musulunci gaba ɗaya shine fitra waɗansu malaman suka ce a'a ita abinda ake kira sifra isti'dad akwai yadda Allah ya halitta mutum ya halitta shi bisa ga wani tsari na karɓar gaskiya matukar ba a gurɓata masa tunaninsa ba sakamakon abinda zai ci ko wanda zai gani daga iyayensa ko waɗanda suka rene shi tunda manzo Allah sun ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جداء قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تو قوم تي ألانا هلتا دنغدا أكم مسلم تي قوم تي ألانا هلتا متنكم فطرة يزنتو أبنك لفطرة ونسألي نسألكي wanda yake da za a kyale mutum bai ji sharri ba bai gani ba shi da kansa gaskiya zai da fata amma abinda zai ji ya gani a wurin iyayensa ko wanda suka rene shi ko kan titin da yake rayuwa environment din da ya tashi to shine ke tasiri ya canja wannan abu in ba koyarwa ta zo ba to da haka dai wannan shine maganganun malamai kan fitra amma lafazin al-fitra din Allah rashana na fin sarki kai sai to sai dai a cikin waɗancan hadisi da wancan aya yana iya daukan ma'anan musulunci ko ya nufin ma'anar wani isti'dad fil insan li qabul al-haq wal bu'd an al-batil isti'dad Allah ke halitta dan adam akan wanda yake na karbar gaskiya da kuma nisan tabbarna wanda wannan zancen nabi shine ya fi karfi tunda shi haske na fitra din kadai wato yana bukatan hasken wahayi kafin ya gyaru dan shine wanda Allah ke nurun ala nur nur na farko shine nurul wahayi نور نبي سينا نور الفطرة التي خلق الإنسان عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها فإذا النور الواحد يهدد نور الفطرة سينا نور على نور ياد الله لنوره من يشاء دكا متمن ديرسا حسكي نواهي تو فطرة كثيباتا كري يدشي إنبا إنبارو مدن ديتاتي أذن تو دمتا نكري كبانيبا سيكا سامو يا كالكتي تو إذا يكالكتي إنديزا أباد داما ai masa sharhin wahayin da Allah ya saukar na Qur'ani da hadisi sai ya ji ya kama hankalinsa dan ya dace da fitrar sadaka da tishin asali duk wani abu da ya koya na duniyar sa bako ne inda ya saba wa wahayin sama. Wahayin sama shine abin da daidai yake da fitrarsa. To sai ne idan an ba shi siya jirkice ya kasa fahimtar sa. Ko ya tashi sharri ya cika zuciyarsa da kuka kawo alkhairi sai a rasa wurin zubawa. To wannan shine kawai. Na.
Kamar yin mutum da yana kallon magari ba.
Eh.
Sai mai sallar isha yi kallon gari dai.
Idan mutum yana sallar magari ba mai isha ya bi shi. Ta yi mana me yi abin da yake mai wahala a ciki idan mai magariba ya cika sai ka tashi ka kawo ɗaya kan mai isha yi. Ka cika kayan da ke nan. Na. Eh. Shi barci mutlaqan idan kai ce yana walwale alwala koda wanda suke tare da kai sun ce su juwari ba su ji kara ba baka tashi kace to tunda dai ga su wani suna nan har nayi barci na gama kuma ba su juwari ba kuma ba su dawo nan ba kenan ban yi rihi ba barcin kawai ya walwale alwala. Ka fahimta da kyau shi sa suka tsaya ba wanda ke rore alwala din ahadat da asbab idan an samu sababi cikin sababa shikenan nesa da darura cewa hadas din ya faru ko bai faru ba dai an samu barci ba
magana kai da kai
kuma ta iya yiwuwa ya kasance kayi rihin su ne wasu ji ba ba lallai bane su ji dan kowa irin sakon da hancinsa ke bashi na kanshi kowari ya bambanta da na dan uwansa zaka ji an mutu ya ce kai ka ji wani kashin tare ya ce wallahi ni ko ban ji ba ba haka wani ba kasance ba su ji ba yana cewa ba abin da ya faru yawa ana
magana shi ma da gaskiya ne shi ya kamata ba mu yi shi da ba da mu ta da ya ba wani ne ko ko ba to ana iya da na warware mu da
mutum ya rubuta ya saki matarsa ya rubuta saki ba riga an kai mata ba ta saku ko da ba kai mata takardar ba ta saku shi saki ko a zuci kai shi tsakaninka da ubangiji cewa ka saki wanda ta saku ya rage na ta sani ko ka ta sani wannan wani abu ne daban mai zaman kansa kai da kake jin tsoron Allah kai ne da kawarka za ta sa kai mata bayani gaskiya wanda kan abin da kika yi hannu ya wuce hannu ya saki sai dai kuma na dawo da ke yanzu an kirga ana jin ka saki dai kenan akan ka kada mutum ya ce ai ya rubuta takarda bai ba ta ba wai sai an bata takarda sannan ki saki ya faru abinda ake rataya saki saye da shi shine zuci abinda ake rataya imani da shi kuma haka kuma shine zuci shi wannan kalmar baka ko rubutu na biro hanya ce ta isar da sako ko ba haka ba amma abin hukuncin ya riga ya nuzanci mutum matukar yayi shine bayani da kyau da Qurtubi yayi a cikin tafsirin Qurtubi wanda yana cikin manyan malaman mazhabar malikiya a cikin tafsirin Surat Tauba bayani mai kyau sosai game da wannan shine kuma bayani dai na mafirin malamai wa almuhaqqiqun kan cewa ko azuci kai ne ya saki ya saki matukar ka yanke zuciyar ka ta yanke na saki dan tsakanin zuciya da rubutu da yake hannu wa yake riga wani kulla hukunci a shi ka riga mutum ya riga ya saki dan haka hannu ya samu dan wannan abin da ka rubuta kawai kalmafa zuciyar yake amma ba wai sai da ka rubuta bane sakin ya faru tun ya riga ya faru tunda kai azama a zuci
malam ko da yin kamar za ta saki na zuciyar ma ka yi niyya
in yayi niyya zai saki ba ni wani an yayi ba komai ba ta saku kenan ya yi nufin in wanke ta yadda ta yi minka za kuwa a zuciyarsa ya kulla in dai ta yi zai saki ta sai kuma ta yi kuma sai ya zo ya warware ni ya bai riga ya sakin ba shi kenan ba ta saku ba. Kaga a lokacin bai riga ya sake ta ba kenan wannan shine ake kira at-talaqul mu'allaq saki wanda mutum ya rataya shi da wani sharadi ya rubuta takarda, amma matsalar shine ya riga ya rubuta takarda, sai dai kawai sakon da ya isar shi ne, amma da ya rubuta takardar ne yace a ciki matsalar kenan. To a nan gurin shi ya rubuta cewa ya sake ta, amma sai ya ba jaka da kan aikin cewa amma fa sai in bata dawo ba, in ta dawo kafin gobe to shikenan dawo min da takarda ta ba. Wato kaga a nan gurin shi ne abinda za mu amalance shi da shi, mai kana fata a zuciyarka lokacin da kake rubutu, in a zuciyarka ka kulla saki kai tsaye, kuma shi ne ka rubuta dama wanda ke ma gani a rubutu saki ya riga ya tabbata ko an ba ta takarda ko ba ta ba, in ko a zuciyarsa shi kanshi tsakanin shi da Allah ya yadda ba saki yake nufi ba, sai in ya kai gobe ne ya zama saki. To shikenan Ibn al-Qayyim yana da ka'ida da malamai suka kawo wanda take cewa al-ibratu bil maqasidi la bil alfaz, al-ibratu bil maqasidi la bil alfaz, duka ne tana lesantuwa karkashin hukuncin al-umuru bi maqasidiha, kowane na abu nufi da yanda mal'amalu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa. To akwai abin da ake kira at-talaq al-mu'allaq, sakin da karatayar da shi da sharadi, kace za ta je unguwa gobe, kace karki yadda ki ji, tace ni ko sai na je, sai to in dai kika fita kaga a lokacin bai riga ya sake ta ba kenan, wannan shine ake kira at-talaqul mu'allaq, saki wanda mutum ya rata ya ci da wani sharadi, ya rubuta takarda, amma matsalar shine ya riga ya rubuta takarda, sai dai kawai sakon da ya isar shi ne, amma da ya rubuta takardar ne yace a ciki matsalar kenan. To a nan gurin shi ya rubuta cewa ya sake ta, amma sai ya ba jaka da ɗan aikin cewa amma fa sai in bata dawo ba, in ta dawo kafin gobe to shikenan dawo min da takarda ta ba. Wato kaga a nan gurin shi ne abinda za mu amalance shi da shi, mai kana fata a zuciyarka lokacin da kake rubutu, in a zuciyarka ka kulla saki kai tsaye, kuma shi ne ka rubuta dama wanda ke ma gani a rubutu saki ya riga ya tabbata ko an ba ta takarda ko ba ta.